Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsar ranar Talata 16 ga watan Afrilun 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Numan da Dalal da kuma Niya muryar Arewa. Ko kuma BOA Afrik Zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio a kuma shi Ghana za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jin ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji tattaunawar da wakilin mu Haruna Daude Biyu da ɗaya daga cikin jami'an kungiyar kula da ƴan gudun hijira ta Norwegian Refugee Council, bayan sun fitar da wata sanarwa suna gargadi kan yiwuwar samuwar barkewar cutar kwalara a sansanonin ƴan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridin Nijar da kuma sakonnin da kuka bar mana kan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare, da fatan ana kan shan hatsi lafiya. Ga labaran, gobara ta yi barna mai matukar yawa ga sananniyar majami'ar nan ta Notre Dame Cathedral da ke birnin Paris, to amma ƴan kwana-kwana sun ce sun kare hasumiyoyi biyu na ginin da kuma wani ginin dutse. Shugaban hukumar kashe gobara ta birnin Paris, Jean-Claude Gallet, ya gaya ma manema labarai a gaban ginin ajiyar Litini cewa an kare muhimmin ginshikin da ke rike da ginin. Ya ce ɗaya daga cikin ‘yan kwana-kwana ya ji mummunan rauni yayin da ake ƙoƙarin kashe wannan babbar gobara a babban birnin ƙasar ta Faransa. Wutar, wadda a wani lokaci sai da ta yi sama da tsawon mita 10, ta lalata akasarin rufin majami'ar, inda har hasumiyar rufin ta rubta. Mai magana da yawun hukumar jami'ar Andre Fanon ya gaya ma kafafen yaɗa labaran Faransa jiya Litinin cewa ga dukkanin alamu sai an ƙarasa rusa duk wani abu dangin katako da ke cikin ginin majami'ar. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce ranar Alhamis za ta saki tacaccen juyi na rahoton binciken musamman na Robert Mueller kan katsalandar ɗin Rasha da zaɓen shugaban Amurka na shekara 2016 da zumur ganin Donald Trump ya ci zaɓen shugaban ƙasa. Jiya Litinin, Trump ya sake ikirarin cewa rahoton ya wanke shi daga duk wani rashin daidai a zaɓen, duk da yake kamar sauran Amurkawa shi ma yana jiran cikakken bayanin Robert Mueller ne, wanda aka kwashe shekaru watanni 22 ana yi. Shugaban na Amurka ya faɗa ta kafar Twitter cewa da Mueller da Attorney General ɗin Amurka William Barr, bisa ga binciken da Mueller yi, sun yi ittifaƙin cewa babu wani haɗin baki kuma babu wani karan tsaye ga shari'a da ya faru. Sannan Trump ya ce hasali ma waɗanda suka aikata waɗannan laifukan su ne abokiyar karawarsa ‘yar takarar Democrat Hillary Clinton da kwamitin jam'iyyar Democrat a matakin ƙasa, da kuma waɗanda ya kira ƙazaman jami'an tsaro, wanda wannan suna na raini ne yakan kira wasu tsoffin manyan jami'an tsaro. Yawan waɗanda suka kamu da cutar ƙyanda ko bakon dauro a duniya ya kusa ninka na bara har sau hudu tun ma daga yanzu, bisa ga lissafin da aka yi a watanni uku na bana, a cewar wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Litinin. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda ta kafa hujja da wasu bayanan wucin gadi, ta ce an samu rahoton kamuwar mutane wajen 112 da nau'ukan cutar ƙyanda mai saurin yaɗo, amma tana da rigakafi daga watan Janairu zuwa watan Mayu. Hukumar ta WHO ta yi kiran da a tashi haikan wajen yin rigakafin ƙyandar, wadda kan kashe ko na ƙasa yara har tsawon rayuwarsu. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya jiya Litini ta ce yakin da aka kwashe shekaru biyar ana yi a kasar Yemen yayi matakar illa ga yara a kasar, inda aka kashe dubbai ko aka nakasa su ko kuma dai aka tilasta musu shiga soja tun lokacin da aka fara yakin. Illar da wannan yaki ke yi ma yara ya wuce misali, a cewar Virginia Gamba, wata wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya ta musamman kan harkokin yara da yaƙe-yaƙe a wata ganawa da kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya, ta ƙara da cewa dukkanin bangarorin da ke yaƙin sun sha ɗaukar matakan sojin da suka kai ga amfani da yara ko cin zarafinsu ta hanyoyi daban-daban. Tun bayan da aka fara sa ido a Yemen a watan Afrilun shekara ta 2013, wato gabanin barkewar cikakken yakin, har zuwa ƙarshen shekara ta 2018, Gamba ta ce an halaka da kuma nakasa yara sama da 7,500, an kuma tabbatar da yin amfani da yara sama da 3,000 a matsayin mayaka, an kuma hana ma yara 800 samun, wato 1,800 samun abubuwan jinkai. Kungiyoyin jinkai na ƙasa da ƙasa da kuma jami'an tsaron gwamnatin Mozambique na faɗi tashin taimaka ma ɗaruruwan mutanen da mahaukaciyar guguwar nan mai suna Idai ta shafa. Guguwar wadda ta fantsamo tun ranar 14 ga watan Maris ta halaka mutane sama da 1,000 a Mozambique da Zimbabwe da kuma Malawi.
Ibrahim Kalmashi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga jihar Barnan, Najeriya, inda wakilinmu Haruna Daude Biyu ya tattauna da Ali Muhammad Gashi na kungiyar masu kula da 'yan gudun hijira ta Norwegian Refugee Council. Bayan sun fitar da wata sanarwa suna gargaɗi kan yiwuwar samun ɓarkewar cutar kwalara a sansanonin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya. Sai ya ce,
sunana Ali Muhammad Gashi, ni ne Wash Technical Officer, ɗaya daga cikin ma'aikatan da muke Wash Department.
Ke kula da abin da ya shafi harkokin
ruwa, tsaftace muhalli, tsaftace ruwan sha da kuma samar da matsuguni, wato banɗaki.
Akwai bayanan da ita hukumar ku ta tura manema labarai na game da yiwuwar samun ɓarkewar cutar kwalara, wanda har ma ta bada ƙididdigan adadin cututtuka da aka samu na ɓarkewar kwalara a shekarun da ya gabata. Sai don har ba ɗauki mataki ba za a sake samun wani fiye da ma wanda aka samu shekarun ta gabata. Ko za ka yi ƙarin hasi game da abin da wannan bayani na ku ya kusa?
Na'am, kamar yadda muka sani, yawanci idan damuna ya zo akan samu ɓarkewar cututtukan amai da gudawa, andan wannan kuma yana nuni cewa a yanzu haka idan ba ɗau ƙwararren matakai ba, lalle za a iya samun yawan mutane da za su rasa rayukansu dalilai ga samun ɓarkewar cututtukan amai da gudawa yanayin yadda aka samu mutane suka samu kansu. Misali shine kamar yadda mutane suke shigowa, suke barin inda matsuguninsu su shigo Maiduguri ko kuma wasu wuraren da suke gani ya dace su zanna saboda kare rayukansu. Na a yanzu haka, yanzu bai wuce wata biyu ba zuwa ga damuna, an bayar misali a Teachers Village nan, mutane wajen
Teachers Village Camp
da yake cikin Maiduguri, mutane akalla mutum 466 suka yi amfani da banɗaki guda ɗaya, wanda inda standard za a bi ko da a lokacin gaggawa ne, standard ɗin shine mutum 50 su yi amfani da banɗaki guda ɗaya. So yanzu kaga wannan yana nuni cewa ana buƙatan kamar akalla banɗaki guda tara saboda wayannan mutane 466 su samu su yi amfani da banɗaki yadda ya dace.
To ko ce ake kama da irin wannan cuta na kwalara?
Yawanci shi wannan cutan kwalara ko kuma amai da gudawa da ake faɗa, akan ɗaukan shi yayin da mutum ya ci abinci ko ya sha ruwan da is infected with cholera. Wato virus ko infected with
wato kwayan cuta na kwalara kenan.
Kwayan cuta na kwalara. So kuma mutane sun samu kansu a yanayin da sukan kwana a waje, a Teachers Village za ga mutum ya kwana a waje kila da ɗan bakon shi guda ɗaya, babu banɗaki mai kyau, babu kwanci mai kyau, za ga gansu a waje. kuma da mana'ikan nan da wata biyu za mu iya samun ƙarin ruwa inda suke kwanciya a wajen nan ma zai iya zama kila ya cika da ruwa ko kuma ba za su ma iya kwanta ba ko da suna so su kwanta waje ne so wannan daya daga cikin abubuwan da muke fuskanta a wannan shekaran kenan
to kamar ku hukumance kun tsaya wannan sansanin ƴan gudun hijira guda ɗaya ne kawai da kuga wannan bincike kuma kun bincike wasu sansanonin ƴan gudun game da irin wannan matsaloli na barkewar waɗannan cututtuka
na'am yanzu haka daga shekaran da ya wuce zuwa last year December zuwa yau an case ta cewa kamar adadin mutane 100,000 ne suka bar matsugunninsu a takaice kamar mutane 100,000 ana ganin cewa kamar mutane 30,000 sun shigo cikin Maiduguri saura kuma suna wajaje kamar su Mangono da sauransu a northeast so inda ake da su kuma na hosting na IDPs gaba da yankaje da a overcrowded let's say kamar IDP camps yawancin kaje za ga adadin mutane suke camp ne ya gaza I mean ya wuce capacity camp ne mutane suna nan su a cinkuse da yawa ko kuma wajaje da ake gani ba formal camp bane amma mutane saboda su samu su gudu su tsira da rayukansu zaka gansu sun je sun zanna a wajajen babu ruwan sha mai kyau babu mazauni mai kyau babu banɗaki mai kyau so ganin ana kiyashi ya nuna cewa in ba dau kwararen matako ba barkewan wannan cututtuka zai faru a shekarar nan kuma ma zai iya pin na shekaran baya da ya wuce
yawa na refugee council sun ciro wani kididdiga sun bayyana adadin mutanen da suka kamu da kwayar wannan cuta na kwarara ko za ka yi mana ƙarin hasi game da adadin waɗannan mutane su nawa ne kuma a ina ne aka samu waɗannan mutane a sansanin ƴan gudun hijira kuma har da cikin gari
barkewan cututtukan nan da ya faru a shekaran da ya wuce aƙalla an samu cases kamar fiye da 10,000 a cikin 10,000 nan an rasa rayuka kamar 175 waɗannan abubuwan ya faru a northeastern region ne wato state na Borno Yobe da Adamawa barkewan cututtukan nan yawanci akan same shi a inda mutane suka taru da yawa babu wayannan abubuwa guda uku da na lissafa maka displacement da aka samu shekaran nan ya dara na wancan shekaran bayan da ya wuce so muna ganin cewa idan ba dau muhimmiyar mataki ba barkewan cutan amai da gudawa zai dara na shekaran nan da ya wuce
to madalla a gaida Haruna Daure biyu kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar
ai mawadaci ne da shi asani sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai na zaka je ne ka faka man da shi gagawa aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan ni shi na Allah ne komai kake so iya hakuri zai zo lokaci ne a kwan a tashi wata ranka kwane sarki ne waje yace duk sawa wa da gaciyawa ne mazalura da harshen ka alƙali zance ne ka faka man ta kowa a gidan su sarki ne naji an ce tuwon girma shi ko mawaki ne wancan dan kasuwa ne wancan ko magini ne sanda komai sai wuce gaisuwa ta musamman ga Sitana Aisha Ali G MK Unifiki Jenna Angela Afafido Kebi Teku kowa da kowa ana tare Bi Mary komai lokaci
madalla ga baba Yakub muke yi da shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba Yakubu Bakiri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin a yau shirin a dawo lafiya zai dubi ne akan yanda direbobi ke tuki tare da kiyayewa da bin ka'idojin hanya a kasashe da suka ci gaba a duniya irin su Amurka a hira da ki da wannan shiri yayi da hukumomi da masu ruwa da tsaki akan kai komon motoci labin lafiya a kasashen mu a baya mun gado kowane bangare da tattare da matsaloli kama daga hukumomi da yan sanda da hanyoyin kasashen mu da direbobi da motocin su da ma yan kasa a yau zamu tattauna ne da Abdul Basit Nuhu Abbas direban tasi ne a birnin New York akan yanda hukumomin kiyaye zirga-zirgar ababen hawa a nan Amurka ke aiki da masu yanda direbobin suke aiki da farko na fara ne da jin ta yadda ma ake samun lasisi ko kuma izinin fara tuki a dan Amurka
da farko kana zuwa kai learner's permit
wato a baka
wani a baka izini na koyo zaka je kuma akwai zaka je kai classes kuma wanda zaka sai za aji a koyar da kai yanda ake tukin su wanda kake zuwa wurin su wurin ajin suna da mototin su da za su ringa kai ka wulare su ringa guda ma dokokin ainihin tukin kafanci idan suka ga ka kware sai kuma ai appointment in kuma kana da wani dan uwana ka shi ma zai iya zuwa da kai kaman yanda su ma za su yi maka amma ita nuna ma dokokin amma su za su maka appointment sai a ji da kai
wato za su samu lokacin da za ka je wurin masu
jarabawa sai a samu lokacin da za a ji da kai wurin masu jarabawa in ya so sai a ji da kai idan an ka ji da kai sai su jarraba ka da farko za a dubi take-takenka idan ka je wurin yanda za ka fara tun daga wurin duban miro
wato madubin
tafiya na ciki da na waje ko da su yi daidai sai kai kokarin gyara su saboda san kamar lalle da gaske kake yi ka gane sa'an nan a doke ka a ji da kai a nuna maka yadda za ka yi parking da yadda za ka yi revenge da dai abubuwa kana kai sa'a wani da ya ga movementin ka wato yanayin tukin ka yana gane wannan ya iya kuma in zaka je sai ka je da kwarjini da himma kar ka yi wato wani sanin jiki kar ka je da fargaba ko da ma ko fargaban ka yi ta maza
to abinda kuma abinda masu saurare za su zo su gane idan kuka je aji menene abinda kuke koya daga aji
abubuwa da ake koya gaskiya suna da yawa baba abubuwan suna da yawa kwarai da gaske musamman kamar da ka sani kasan Amerika ko dokoki da dama wanda musamman ana son ka mutunta wanda ke tafiya a kasa ka gane ko akwai wani wuri suna ce mai blind wato baka ganin wanda ke zuwa to wannan nan kuma yana da kyau kai takasinsu sosai wani lokacin kuma za ka yi kaza wani babban mota ke gabanka kai baka ganin abin da ke gaba amma shi yana gani to idan baka yi hankali ba kai takasinsu ba musamman idan za ka yi kwana kana bayan wani mota kada ka yadda wai dan shi yayi kai maka mishi kamata yayi ka dan dakata ka jira me ke wurin don kamar da nace akwai wani suna ce mai blind menene
wato inda dai ya fita daga ganin ka
ya fita daga ganin ka to idan wannan wurin baka yi hankali ba zaka yi ka buge mutum musamman akwai guragu da kuma
masu fama
da tafiya musamman kasan gari babban gari akwai masu fama da tafiya wani zai sallake titi mace ya wani mintoci da yawa sannan ya sallake to waɗannan duka yana da kyau mutum in kana tuki ka kula sosai insha Allah
to ya batun tuki akan babban hanya kuna wani abu ne da kuke koyo shi a wurin wannan karatu
eh duka ana koyo gaskiya ana koyo musamman highway ma tana da dokan ta kware da gaske yana da kyau in kana tafiya kan hawi musamman in baka san inda zaka ba kai kokari ka sai a tsakiya domin idan ka saya sakiya zai maka sauki in hagu zaka fita zaka samu saukin fita in kuma dama zaka fita zaka samu saukin fita to balle kuma yanzu da yake Allah ya kawo sauki ga na'ura ko ba haka ba amma yana da kyau tun ba na'uran fa ya zaka yi ko kuma in batir ya mutu to wannan duka yana da kyau dai dokan titi kuma kamar bincike na nuna kamar wanda ke tsayawa ta hagu wato masu gudu sosai kenan ka gane ko sannan ta dama masu dan wato slowly kenan ba sa gudu kwarai kamar wanda
masu zuwa a hankali
to most of the time dai indai kana son ka samu kwanciyar hankali ka tsaya tsakiya idan ka tsaya tsakiya ko in ta dauro ko ina zaka yi kabi amma idan kana son ka bi hagu sai ka je ka tsaya ta dama sai kuma gashi dabda ainihin wato inda zaka fita ya zaka yi kenan
to bari mu duba bayan ka gama koyon tuki har an baka izini yanzu ka fara tuki
nan
to ya gurin kiyaye kaida direbobi a nan America kuke
gaskiya baba ina jin gurin kiyaye kaidodi gaskiya sai kai kaman kana yi kuma idan baka yi hankali ba sai a suspend my license ka saboda
akwaci to malam basir gashi kuma ka dauko bayani amma kuma lokacin na hararamu zamu tsaya a nan amma mu ci gaba da hirin a mako mai zuwa yanzu a madadin shi malam basir Nuhu Abbas da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
madalla a gaida baba Yakubu yanzu kuma ga su lamu mun barma da sharhin wasu jaridin jamhuriyar Niger
zan fara sharhin jaridin na wannan mako da sharidar Ayir Info wacce ta ruwaito cewa al'ummomin Difa sun yi watsi da matakin takaita zirga-zirga da gwamnatin yankin ya dauka a ƙarshen makon jiya da nufin murƙushe har-haren Boko Haram a yayin wani gangamin da suka kira shugabannin kwamitin jama'ar wannan yanki sun ja hankulan mahukuntan kolin Nijar akan su dubi halin da ake ciki da idon basira jaridar Lebanon na cewa dalibai kimanin 97 sun fada hannun hukumomi a yayin wata kazamar zanga-zangar da daliban secondary suka gudanar a ranar 39 ga watan Afrilu a birnin Yamai da nufin nuna bacin rai akan matakin soke tsarin karantarwa na bayan fage da ake kira kurda fi jaridar ta ce masu zanga-zangar sun farfasa dukiyoyin jama'a da dama sannan sun jikkata jami'an tsaro kimanin 11 mafari kenan yan sanda ke tsare da masu hannu a wannan ta'asa jaridar Le Courrier na cewa muhawara akan harkallar nan ta Uranium Gate wacce a karkashin ta ake zargin wasu makarraban gwamnatin Niger da wawure miliyan 200,000 na sefa ta sake farfadowa jaridar ta ce tsohon ministan kudi Hasu Masaudu kafin a tsige shi daga mukaminsa ya bayyana cewa miliyan 800 na sefa ne kawai aka baiwa Niger a matsayin kamashin wata cuwacuwar kasa da kasa to sai dai binciken wasu yan jarida ya bankado wasu abubuwan da ake shirin fallasawa nan ba da jimawa ba mu rufe sharhin da jaridar Lanketer wacce yake cewa kamfanin Malbaza Cement Company ya samu daurin gindi daga gwamnatin Niger fiye da kima kamar yadda a baya-bayan nan ministan kudin kasa ya rattaba hannu akan wata takardar da ke baiwa kamfanin damar samun sassauci wajen batar da kayayyakinsa a kasuwanni duk da cewa kamfani ne mai zaman kansa abinda ake ganin sa a matsayin fifita wani akan wasu Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Sule sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu wanda aka sani da mazaunin Bayelsa jihar Sokoto yanzu haka ina jihar Sokoto hakikan maganar da ministan tsaro na Zamfara hakikan magana ta tana da dan gaskiya dan inda mutumin kirki shike sarakuna sun sani inda mutumin banza suke sarakuna sun sani sannan da jama'a tsaro duk sun sani da rayu duka an daure musu ginduna da kanana da manya an karami don haka jama'a Muhammadu Buhari Allah ya saka ga mulkin ka lami lahiya kuma kana iya bakin kokarin ka ka ba da rayuwarka akan Najeriya a zanna lahiya ka rata arziki Allah ka kare ka da masarauta Allah ka kamar karshen waga oloba kullun tsare a Najeriya
assalamu alaikum sanin hausa na radio a Amerika da magana Haji Oban Sanki Daura Allah ina so ku ba da dama domin ba da jayara da shugaban kasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari musamman akan yadda tsanakan kasar ne ya tsinci kanshi a cikin halin da yake ciki na bayan yaki don kai dadi a gaskiya mutanen da suke tare da kai wallahi wallahi ba za a gaya maka gaskiya akan matsanancin halin da tsanakan kasar ne ya tsinci don haka da ban shawara ta anan da take a gare ka ya kamata ka samu mutane amintattunka don biyo da ajiyar rufi ba za a rasa na Allah ba ku tsaya tsakanin su da Allah su yi maka bincike a kan halin da talakkan da ya zaɓi kai ciki na ƙunci rayuwa don kai bi hakika ta makar Najeriya na buƙatar taimako daga ɓangaren gwamnati.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mushai na garin Garbace da karamar kuma ta Baleja ta raba tare da Najeriya muna yi wa kasar mu fatan Allah ya sa wannan gwamnati ta raba Buhari ta shawo kan dukkan tashin hankula da ke faruwa zuwa fada da ma dukkan sassa na Najeriya baki da
madalla kafin mi sallama ga labarai amma a takaice
a takaice gobara ta yi barna mai matukar yawa ga sananniyar majami'an nan ta Notre Dame Cathedral da ke birnin Paris to amma yan kwana-kwana sun ce sun kare hasumiyoyi biyu na ginin da kuma wani ginin dutse. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce ranar Alhamis za ta saki tacaccen juyi na rahoton binciken musamman na Robert Mueller kan katsa London ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016 da zummar ganin Trump ya ci zaben shugaban ƙasa. Yawan waɗanda suka kamu da cutar ƙyanda ko baƙon dauro a duniya ya kusa ninka na bara har sau hudu tun ma daga yanzu bisa ga lissafin da aka yi a watanni uku na bana a cewar wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Litini. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ta kafa hujja da wasu bayanan wucin gadi ta ce an samu rahoton kamuwar mutane wajen 112,000 da nau'in cutar ƙyanda mai saurin yaɗo amma tana da rigakafi daga watan Janairu zuwa watan Mayu. Ƙungiyoyin jinƙai na ƙasa da ƙasa da kuma jami'an tsaron gwamnatin Mozambique na faɗi tashin taimaka ma ɗaruruwan mutanen da mahaukaciyar guguwar nan mai suna Idai ta shafa. Guguwar wadda ta fantsamo tun ranar 14 ga watan Maris ta halaka mutane sama da 1,000 a Mozambique da Zimbabwe da Malawi da kuma wasu wuraren da ke makwabtaka da wajen.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hanci sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin da ma injiniyanmu na yau Darrell Smith. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.